الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 15 ga watan Safar shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 15 ga watan 11 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahithi ilmin usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na Sheikh Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Kamar me? Idan mutum yana cikin sallah yayi atisha, ba sunnanta masa cewa alhamdulillah, amma in ya fada sallah bata baci ba. Na'am. Wankan gawa ba shi da bambanci da wankan jina ba. Duk wani wanka na ibada gaba ɗayansa, sifarsa da kaifiyarsa ɗici, iya abin da yake bambanta su shi ne niyya. Yanda mutum zai yi wankan jina ba, haka mace idan jinin al'ada ya yanki haka za ta yi. Haka injinin biki ne, haka injinin istihaba ne, jini na rashin lafiya. Haka mai wankan sallar idi, haka mai wankan juma'a, haka mai wankan gawa, haka mai wanka na daukan harami, duk gaba dai wanka na ibada, sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ne. Iya abin da yake bambanta su shi ne niyya. Na'am. Idan ka zo sallar gawa, idan baka san mace ce ko namiji, haka za ka yi addu'a kamar yadda ta zo, wato a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Auf ibn Malik ya rawaito. Sai dai gawa kama sallah, in namiji ne ko mace ce ne, to Allah zai isar masa da wannan addu'a da kai masa. Amma in ka tabbata namiji ne, za ka zo da siga ta namiji. In kuma mace ce ce, to sai ka canza da mirgin naman namiji ya koma na mace. Na'am.
Kuma ina ga wasu sun kara sallah, ina ga suna yi wani abu haka.
Wannan wani abu ne wanda yake na tsoho, ba wata karantarwa ba ce ta addini. Kwarai, Allahu ne suke rubutawa, hakuri mu shi ne sai mutum ya zagaye kanshi da shi. Wai neman tsari ne da kariya, sai su rubuta Allahu hakurikin, sai su buɗa shi, sai mutum ya zagaye kanshi da shi. Wannan baya da asali a cikin addini. yanzu dai gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga fasalin da ke bayani game da wato hakikalin dabo da kuma bayani game da iya ukubar da musulunci ya tanadar matsan dabo tare da cewa wato sani na taurari ilimin taurari shi ma nau'i ne daga cikin nau'ikan dabo tare da bayani game da hukuba ta wanda ya gaskata wato kuka shi ne dangi ba a takaice bayani ya gabata wato akan wasu daga cikin baitittukan da malam ya zo mana da su a karkashin fasalin ba laifi insha Allah mu kai iya biyowa ta kansu sannan mu dasa darasi na yau akan qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wasihru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadir ani bi dhatqdiri ma qad qaddara fi al-kawni la fi shir'ati al-mutahhara واحكم على الساهر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصحها عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد لسالك هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم قدر هذا وانتبه وحله بالوحي نص يشرع أما بسير مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المؤتبر ما لم الله يجيك أنسى كيف أخ وسير حقه ما لم يجيك tabbas ne ma'ana gaskiya ce tabbatacciya dabo akwai shi wannan a aqidar ahlus sunna wal jamaa an gane ko dabo tabbas ne kamar yanda jumhurul malamai akan haka suke wadanda ba su yarda ba da cewa dabo tabbas ne wani abu ne wanda yake na rufa'ido wato sune al-mu'tazila da kuma daga cikin malamai akwai Ibn Hazm al-Zahiri Allah ya ji kansa shi ma yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa shi dabo wato wani abu ne na rufa'ido ba shi da tabbas to amma a magana wadda take mafi rinjaye kamar yadda bayanin ya gabata dalilai sun tabbatar da cewa dabo tabbas ne akwai shi kamar yadda wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana irin wato gumurzu da aka sha tsakanin annabi Musa alaihi salam wato da ɗan dabo na Fir'aun da kuma yanda mutanen annabi Shu'aib alaihi salam suke ce masa innama anta minal musahhari lalle kana daga cikin waɗanda suke abun ma dabo abun juyar ma hankali haka kuma ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin alkur'aninsa wato kissa ta yahudu jefar da littafin Allah da suka yi bayansu suka dukufa akan neman dabo wannan duka dalilai ne wanda suke nuna cewa dabo tabbas ne wanda kuma dalilai wanda yake ƙara tabbatar da cewa dabo tabbas ne domin an ma fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabo kuma dabo ya kama shi shi ne malam ya ce wasiru haqqun malam ya ce shi dabo wato tabbas ne shi kuma wannan dabo akwai asihiru takhyili akwai kuma asihiru haqiqi asihiru takhyili nau'i ne na dabo shi ana kiran shi rufa'ida a Hausa mutum ya ringa gani a baibai ya ringa da ganin baibai mutum ya nuna maka ya burma ma cikin sa wuka alhali kuma ba cikin sa bai burma ma idan ka ne yake nuna maka cewa a cikin sa so ga wannan wuka shi kuma alhali gefin sa da ya sai ko kaga mutum ya nuna maka ya shiga cikin wuta alhali bai shiga ba ko kaga mutum ya kwanta wai mota ta huta kansa ba ta kansa ba ta bi ko kaga mutum ya hadu gatari ko kaga mutum yana hadiyar maciji ko ya fito maka da wasu abubuwa daga hancinsa da sauran wannan duka nau'ika ne na dabo amma ana kiran shi asirin takriri ma'ana shine juyar da hankalin mutum ganin sa ya zamanto a baifai kamar yanda mutanen annabi Musa alaihi salam suka zo da igwai da sandina suka yi kullakullarsu ta dabo kai tsaye annabi Musa alaihi salam sai ga waɗannan sandina da igwai take yanke sun zama mutum sai amma yana ubangiji ta'ala ya hakaito mana a can cikin suratu Taha fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga maka igwansu da sandinansu ana kamanta ma annabi Musa cewa mutum zai ne ga su suna tafiya da gaggawa fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa take yanki annabi Musa sai ya saka tsoro a zuciyarsa ubangiji ta'ala ya ce masa la takhaf karka ji tsoro innaka antal a'la kai kai ke sama da su da rijaye wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau ubangiji ta'ala ya ce jefar da abin da ke cikin hannunka ita ce sanda idan ka jefar da ita za ta koma mucijiya idan ta koma mucijiya talqaf ma sanau za ta hadiye duk abin da suka aikata suka zo da shi na dabo inna ma sana'u kaydu sahir iya abinda suka aikata wato wayo ne da dabara kaidi ne na dan dabo wala yuflihu sahir wa haythu ata shi ko dan dabo baya rabauta a duk lokacin da yazo da dabar shi wannan ana kiran shi asihiru takhyili shi ne mallan yace wasiru haqu yace dabo wato tabbas ne wala huta asiru mana yace kuma yana da tasiri da shi wanda aka ma dabo domin wani lokaci dabo yakan sanya mutum rashin lafiya wani in aka masa dabo zai kamu da rashin lafiya yau lafiya gobe ba lafiya sannan wani dabon shi ko yakan taba hankalin mutum yakan taba hankalin mutum da tunaninsa wani a haukatar da shi wani a sanya shi ya zamanto gashi dai a hargitse sannan wani dabon shi ko yakan tafiyar da maganan mutum akwai wanda kuma ke raba tsakanin miji da matarsa akwai dabon da gaba ɗaya ma zai kai mutum zuwa kwata-kwata ya rasa rayuwarsa nau'ika ne ya wuce a lissafa yana da tasiri ga shi wanda aka mada shi ne malam yace wala huta asiru yana da tasiri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka masa dabo wannan dabo yayi tasiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha Allah ya karamata yadda ta rawaito cewa har sai da ya kai akan kamanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya aikata abu kaza alhali kuma bai aikata ba sai malamai sun tabbatar da cewa daban da aka masa lalle ne yayi tasiri amma tasirin da yi bai shafi ba bangaren abin da ya shafi na wahayi ubangiji subhanahu wataala ya bashi tsaro da kariya a wannan bangare shi ne malam sai yace da yace wala huta asiru wato dabo yana da tasiri ga wanda aka ma dabo malam yace lakin yace sanide tasirin dabo na kasancewa bima qaddarahu al-qadir game da abinda ubangiji subhanahu wataala mai kaddara komai wato yi kaddara an gane ku dan haka kenan shi dabo a karan kansa baya tasiri ga wanda aka ma dabo sai idan Allah ya so sai idan Allah ya kaddara ya hukunta sannan daban da aka ma mutum yake kama shi shi ne yace lakin bima qaddarahu al-qadir sanade tasirin dabo na kasancewa a sababin abinda alkadir mai iko akan kowa da komai wato bima kaddarahu game da abinda ya kaddara dan haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idhnillah, yan dabu sun yi kadan su cutar da dide da mutum daya da dabban su illa bi idhnillah, sai da izinin Allah, sai idan Allah ya lufata ya su. Shi ne malam yace ani bi zatta kadir, malam yace abinda nake nufi da wannan kaddarawa a fadata da nace lakin bi ma qaddarahu alqadir, abinda nake nufi da at-taqdir, kaddarawar yace ma qaddarahu fil kauni, abinda Allah ya kaddara fil kauni a cikin halittunsa yasu, domin Allah ya halicci komai da kowa sannan kuma shi ya kaddara komai da kowa, kamar yadda yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira, kamar yadda ya faɗa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar, sai yace la fi shir'ati mutahhara, yace bana nihin wato kaddarawa a cikin shari'a wadda take aban tsarkakewa shari'ar da Allah ya turo manzanninsa da ita, domin shari'ar da Allah ya turo manzanninsa da ita ba maganar dabo, dabo wato abin ki ne abin kyama domin kafirci. Don haka abinda muke so mu sani, kamar yadda muka yi bayani a baya, wato akwai at-taqdiru shar'i, akwai at-taqdiru kauni, ko ka ce al-qadaru kauni da al-qadaru shar'i. Akwai kadara wanda take al-kauni, wanda Allah ya halitta, sannan akwai kadara wanda take ta shari'a. Shi al-qadaru kauni, kadara wanda take ta halitta, wanda Allah ya kaddara, to tana kasancewa a cikin abinda Allah yake so da abinda Allah baya so. Yanzu misali idan muka dauka imani da kafirci, gaba ɗaya waye kaddara su? Ubangiji subhanahu wata'ala. Kaga imani da kafirci al-qadaru kauni, to shi sannan in aka ce al-qadaru shar'i, shi kuma baya kasancewa sai ga abin da Allah yake so. Kaga Allah shi ya kaddara mana imani, ya shar'anta mana shi, ya shar'anta mana sadar da zumunta, ya shar'anta mana da'a ga mahaifa, ya shar'anta mana duk wasu abubuwa ga su waɗanda suke na ibadu, wannan ana kiransu al-qadaru shar'i. Bambanci tsakanin al-qadaru kauni da al-qadaru shar'i, shi al-qadaru kauni na kasancewa game da abinda Allah yake so da abinda baya so, amma al-qadaru shar'i baya kasancewa sai ga abinda Allah yake so. Bambanci na biyu, shi al-qadarul kauni, wato yana wannan al-qadarul kauni, shi wannan ban makawa sai ya tabbata, dole ne sai ya tabbata abinda Allah ya kaddara al-qadarul kauni, wannan dole ne ya tabbata. Amma shi kuma al-qadarul shar'i, wato yana iya kasancewa ga wani, ga wani kuma ya kasa kasancewa. Yanzu misali Allah ya yi umarnin cewa kowa ya yi imani da shi, to ai kaga ba kowa ne ke imani da Allah sai wanda Allah ya masa dace. Kaga shi kuma kafirci Allah ya kaddara shi ga wasu, amma ba dan yana san shi ba, kamar yadda yace wala yarda li ibadihi kufur, kamar yadda ya faɗa kul inna Allah la ya'muru bil fahsha. To dan haka shine malam anan da yace lakin bi ma qaddarahu qadir, sanadi shi dabo na tasiri ga wanda aka masa daba, yace amma ba, wato shi ne a sababin abinda al-qadir, Ubangiji mai kaddara komai da kowa, wato a sababin abinda ya kaddara ya hukunta, yana sai da yarda shi da san shi, dan dabo yake kama shi wanda aka masa daba. Sai ce ani bi zatta qadiri ma qaddarahu fil kauni, yace abinda nake nihi da wannan kaddarawa shi ne abinda Allah ya kaddara fil kauni, wato game da halittunsa kenan, abinda Allah ya halitta ya kaddara. Yace la fi shir'ati mutahhara, yace amma ba a cikin shari'a wanda take aban tsarkakewa, ma'ana shari'a da Allah ya turo manzanni, ba maganar dabo a cikin ta, domin dabo sharri ne da mugunta. Shi ne sai malam yace wa hukum ala sahiri, yace kai hukunci ga dan dabo bil takfiri, wato da kafirci ma'ana dan dabo kai hukuncin cewa kafiri ne. Dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da kafircin dan dabo. Shine anan malam tintini yake mana hukunci cewa wahakum kai hukunci bit takfiri, wato da kafirtarwa ala sahiri ga dan dabo, ma'ana dan dabo kace kafiri. Dalilan da suke tabbatar da kafircin dan dabo sun wuce a lissafa a cikin ayoyi uku da Allah ya hakaito mana a cikin suratul Baqara. A waɗannan ayoyi guda uku sai da malamai suka fitar da wajen fuska bakwai waɗanda suke tabbatar da kafircin dan dabo. An gane ko fuskokin da suke tabbatar da cewa dan dabo kafiri ne. Shine faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبت فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير laukan ya damu. Waɗannan ayoyi guda uku fuska bakwai Allah ya tabbatar mana da cewa dan dabo kafiri. Farko Ubangiji Ta'ala ya ce walamma sha'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, yayin da wani manzo na musamman daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zo musu, suwa su ne Yahudi. Musaddiqun lima ma'ahum, wannan manzo mai gaskatawa ne game da abin da ke tare da su, ma'ana na littafin At-Tawra. Ubangiji Ta'ala ya ce nabaza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim, wata jama'a daga cikin su su Yahudu sai suka watsar da littafin Allah bayan bayan su ka annahum la ya'lamuna, kace tamkar ba su san da cewa wannan littafi Allah ne ya turo da shi. Kamar ba su san da cewa wannan littafi Allah ne ya saukar da shi, ya farlanta yin aiki da shi, littafin Allah suka watsar da shi. To ana abinda muke so mu gane, fuska ta farko malamai suka ce dalili ne a nan a bayyane wanda yake nuna kafircin dan dabo. Me yasa? Saboda jefar da littafin Allah bayan baya wannan kafirci. Sawa'an duk daya shin ana nihi littafin Allah At-Tawra ko ana nihi da Al-Qur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Dan haka watsar da littafin Allah wannan tsantsar kafirci ne, kamar yadda su Yahudawa suka watsar da littafin Allah sannan suka masanyi wani abu da shi shine dabo, kamar yadda fuska ta biyu ce za ta zo. An gane ku kenan? Anan za mu gane kafirci na farko kenan watsar da littafin Allah da suka yi. Me yasa suka watsar da littafin Allah? Shine neman koyon dabo, shine yasa suka watsar da shi. Sannan fuska ta biyu, Ubangiji Ta'ala sai ya ce wattabu ma tatlu shayadinu ala mulki Sulaiman, wato sun bi abinda shaydanu suke karanta musu game da mulkin Annabi Sulaiman, ma'ana abinda shaydanu suke karanta musu a zamanin wato mulkin Annabi Sulaiman, ma'ana abinda suke cewa suke jefa wa mutane suna musu wahayi. Wahayin shaydani ko shine yazo ya sanya maka wasi-wasi, ya sanar da kai wasu abubuwa na sharri da mugunta. Shine yace wattaba'u ma tatlu shayadin, sun bi abinda shaydanu wato ki karanta musu ala mulki Sulaiman, wato game da mulkin Annabi Sulaiman alaihi salam, domin shaydanu suna nuna musu cewa da dabo ne Annabi Sulaiman ya mallaki mutane da aljannu da dabobi da tsuntsaye, wato ya mallake su ne a sanadiyar daban da yake tare da shi, ma'ana daban da ya mallaka. To anan ita ce fuska ta biyu, kamar yadda malamai suka tabbatar. Me yasa? Saboda anan sun masanyi abin da shaydanu suke karanta musu akan wahayi na Ubangiji subhanahu wata'ala da yoma manzansa, wanda kasancewar bin wani abu koma bayan littafin Allah subhanahu wata'ala ko kafirci, domin duk wani abu wanda yake koma bayan littafin Allah a matsayin abin biya, to wannan sunan shi dagut. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul tauba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Ubangiji ta'ala na fada sun maida malaman su da masu basu ibadarsu sun maida su arbaban alluli min dunillahi, baban da Allah, ma'ana sun maida su alluli min dunillahi kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, su kuma alhali ba a umarce su ba face sai dan su bauta ma abun bauta daya daya shine Ubangijin da ya halicci halittu. Adiyu ibn Hatim, Allah ya kara masa yadda da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karanta wannan aya, sai yake cewa inna lasna na'buduhum, yace ya Rasulullahi mu ba ma bauta ma malaman mu da masu ibadar mu. Manzon Allah sai yace da shi, alaysa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu, yace yanzu malaman naku ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta kuma ku yadda da cewa halaka ne. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu, shin yanzu ba sa haramta muku abinda Allah ya halitta kuma ku yadda da cewa haramun ne? Adiyu ibn Hatim yace kwarai ku ya manzon Allah, malaman mu sukan halitta mana abinda Allah ya haramta kuma mu yadda da cewa ya halitta, abinda Allah ya haramta kuma su fada mana abinda Allah ya halitta su ce mana haramun ne kuma mu yadda da cewa ya haramta. Zan Allah sai ce masa, fa tilka ibadatukum iyyahu, wannan ita ce bautar da kuke musu, saboda duk wanda kai masa da'a ya halitta maka abinda Allah ya haramta ko ya haramta maka abinda Allah ya halitta, to ka maida shi cewa shine Allahnka, mutum ya kafirta, saboda halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah, shi yake halitta abinda ya so ya halitta kuma shi yake haramtar da abinda ya so ya haramta. To kaga anan sun masanyi wato abinda shaydanu suke karanta musu na dabo akan littafin Allah, shi kuma daman wato bauta ma shaydani shine yi masa da'a, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, alam a'ahadi ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan, Ubangiji ta'ala yace shin ban muku alƙawari ban muku wasiya ba ya ku yayan adam cewa alla ta'budu shaytan, kar ku bauta ma shaydani. Menene bautar shaytani? Shine yi masa da'a, kai masa da'a ya nuna maka abinda Allah ya haramta a matsayin halaka, abinda Allah ya halitta a matsayin haram. Wannan ita ce fuska ta biyu. Fuska ta uku, Ubangiji ta'ala da yace wattaba'u ma tatulu shayatinu ala mulki Sulaiman, sai yace wa ma kafara Sulaiman, Ubangiji ta'ala yace Sulaiman bai kafirta ba. Ubangiji ta'ala ya kubutar da annabinsa Sulaiman alaihi salam game da kafirci. Menene ake nihi da kafircin? Shine wato sanin dabo, koyan dabo. Shine Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman, wato Sulaiman wato bai kafirta ba. Sai ya ce walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, sanin dai shaydanu su ne suka kafirta domin suna karantar da mutane dabo. Fuska ta hudu kenan. Can kaga cewa wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman bai kafirta ba, ma'ana bai aikata dabo ba, domin yin dabo kafirci ne. gane ko yin dabo kafirci ne fuska ta uku sai yace walakin na shayatin kafaru sanadin shaydanu sune suka kafirta yu'allimuna nasa sihra suna karantar da mutane dabo kenan menene sababin kafirci na shaydanu shine karantar da mutane dabo to dan haka dabo yin shi da koyan shi da koyar da shi gaba ɗaya wannan kafirci ne an gane ko da shi wanda yake aikatawar wanda ya aikata daban da shi malamin da yake karantar da daban da shi almajirin da yake koyo gaba ɗaya su sun kafirta idan mutum ya koyi dabo ko da bai koyar da shi ba ko da bai aikata ba to ya kafirta inda mutum ya koyi dabo ko da bai aikata ba ko da bai koya ma wani ya kafirta haka shi ma wanda ya je ya koya ya nemi a koya masa daban to ko da bai aikata ba shi ma ya kafirta haka shi kuma wanda ya aikata shi ma ya kafirta dan haka da shi dan daban da zai yi daban da wanda zai je ya sa ai masa daban da shi wanda zai koya da wanda zai koyar gaba ɗayan su sun kafirta shine ubangiji ta'ala ce walakin na shayatin kafaru sanadin shaydanu su ne suka kafirta ba sulaimanu alaihi salam yu'allimuna nasa sihra domin su ne suke karantar da mutane dabo kaga kenan ko yadda dabo kafirci ne ubangiji ta'ala sai ce wa ma yu'allimani min ahadin wato ba sa karantar da dede da mutum ɗaya kenan su waɗannan mala'iku wanda Allah ya saukar da su domin jarraba bayansa kamar yadda ya ce wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut shi ne sai yake faɗa wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut sai ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur waɗannan mala'iku guda biyu wanda Allah ya saukar da su domin jarraba bayansa ba sa karantar da dede da mutum ɗaya wanda ya nemi cewa a koya masa dabo hatta ya kula sai sun faɗa masa dan gargaɗi da nasiha su ce masa inna ma nahnu fitnatun ka san da cewa mu dai fitina ce Allah ya saukar da mu dan ya jarraba bayansa fala takfur kada ka kafirta me suke ne fala takfur ma'ana fala ta ta'allami sihra kada ka nemi koyan dabo domin koyan dabo kafirci ne kaga fuska kenan ta biyar ba sa karantar da dede da mutum ɗaya da ya nemi a koya masa dabo sai sun masa nasiha sun masa gargaɗi cewa su dai fitina ce fala takfur kada ka kafirta sai ya ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji suna neman sani daga wajensu abinda za su iya raba tsakanin miji da mace wannan misali ne Allah ya mana ɗaya daga cikin fuskoki ma'ana misalin tasirin dabo domin dabo yakan tasiri ya raba tsakanin miji da matarsa ya raba tsakanin mahaifi da ɗansa ya raba tsakanin masoyi da masoyinsa kafin banda abubuwan da muka zano irin haukatar da mutum ko sanya shi rashin lafiya ko halakar da dukiyarsa da juya tunaninsa da sauransu sai kenan wannan fuska tana tabbatar da wato wani aiki daga cikin ayyuka na dabo shine raba tsakanin masoya sai yace wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum kuma suna neman sanin abinda zai cutar da su ba zai amfane su ba domin dan adam ya bata lokacinsa akan neman sanin abinda ba zai amfane shi bai cutar da shi wannan haramun haramun ne wannan ita ma fuska ce wadda take tabbatar da haramcin dabo kamar yadda waccan fuska ta raba tsakanin miji da mata fuska ce wadda take tabbatar da haramcin sa ubangiji ta'ala sai ya ce wala qad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq fuska ta shi da kenan tabbas wato su ko sun yi sani duk wanda ya fanshi dabo to a lahira ba shi da rabo duk wanda ya fanshi dabo ma'ana ya zafi dabo ya bar littafin Allah to wannan a lahira ba shi da rabo dan haka anan malamai suka ce duk abin da za a ce mai aiki kaza a lahira bashi da rahoto ya tabbatar da aikin kafirci ne kwata kwata kenan babu wani sauran imani tare da shi duk aikin da za a ce wanda yayi kaza a lahira bashi da rahoto wannan yana tabbatar da wannan aiki kafirci ne dan haka Allah yace wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq tabbas sun yi sani duk wanda ya fanshi da ko ma'ana ya zabe shi akan imani da Ubangiji subhanahu wataala to ya tabbata da cewa a lahira ba shi da rabo sai ya ce wala bi'sa ma shiraw bihi anfusahum law kanu ya'lam Ubangiji ta'ala ya ce tun da Allah wadai game da abin da suka sayar da kawunansu a sama bin shi law kanu ya'lamuna inda sun san da haka ba za su zabi da wannan fuska ce wanda take tabbatar da harancin dabu domin Allah ya yi tur da Allah wadai game da dabu cai wala bi isa ma sharabihi anfusahu Ubangiji ta'ala ya ce Allah wadan abin da suka sayar da kawunansu a sababin sa ma'ana shine koye dabu ma'ana sun sayar da kawunansu sun jefa su cikin azabar Allah law kanu ya'lamuna inda sun yi sani to da ba za su zabi dabu ba fuska ta bakwai Ubangiji ta'ala sai ya ce walau annahum amanu wattaqu da a ce sun yi imani da Ubangijinsu wattaqu sun zara dokokin Ubangijinsu lamasubatun min indillahi khair lalle sakamakon lada daga wajen Allah wanda ya tanada ma bayin sa mu'minai khairun shi yafi alkhairi law kanu ya'lamuna inda a ce sun yi sani to anan malamai suka ce fuska ta bakwai kenan dalilin da yake tabbatar da kafircin dan labo kuma wannan fuska ita ce ta fi kowace fuska bayyana saboda kasancewar anan wato Ubangiji ta'ala yana tabbatar da kafircin dan labo mumini a ce masa mumini mai tsoron Allah a ce walau amana wattaqa to kaga anan wannan fuska ce wacce take tabbatar da kwata kwata babu imani babu tsoron Allah wato game da dan labo shi Allah ya ce walau annahum amanu inda a ce sun yi imani da Ubangijinsu wattaqu sun ji tsoron Ubangijinsu sun tsara dokokinsa to kaga anan yana tabbatar da cewa dai wannan dan dabo ba shi da imani dai ne su kada zarra ba maganar imani ba maganar tsoron Allah shi ne ce daukanu ya alamuna yace da masubatu min indillahi khairu yace lalle sakamakon lada da Allah ya tanada ma bayan sa mu'minai khairu shi yake alkhairi daukanu ya alamuna inda a ce sun kasance sun san da haka dan haka shine malam yace wa hukum ala sahiri bit takfir malam yace kai hukunci game da kafirci ga dan dabo ma'ana dan dabo ka tabbatar da cewa kafiri ne tare da cewa al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa na faɗa cewa idan muka cimki dan dabo sai mu ce da shi ya bujiro mana nau'in dabar sa bugali idan muka ga dabar nasa ya kai haddi wanda yake na kafirci to zamu zartar masa da hukuncin abin da ya dace an gane ko idan ya zamanto dabar nasa bai kai haddi wanda yake na kafirci to zamu san yanda zamu yi aladabtar da shi saboda akwai daban da yake kafirtar da mutum akwai daban da baya kafirtar da mutum daban da yake kafirtar da mutum shine dabo wanda ake hadawa da shaytanu wanda ta hanyar aljini wanda za a yi a tura ma mutum wata rashin lafiya ko wasu abubuwa wadanda suke na daban to duk daban da ya kasance akwai sanya hannu na shaytani a ciki to wannan babu tantama game da kafircin sa amma dabo irin wanda yake na rufa ido na mutum ya ringa ganin baibai inda ya babu sanya hannu na shaytanu to wannan bai kai ba haddi wanda yake na kafirci illa kasancewar shi ma akan iya zartan masa da haddin da ake ma dan daban da ya kafirta domin shi ma ya zama guba a ban kasa ya kamata ya zama wajibi a kauda shi shi ko da mun ka'ida shaytani baya ba bawa haddin kai akan cin ma gurinsa sai ya gitta masa sharadi sharadin da in ya biya kafirta dan haka zaka ga dan dabo zai ce ai aljini ya ce yana bukatar jini sai an masa yanka wani ya ce a yanka masa fara akuya ko a yanka masa baka akuya ko kaza wake wake ko ja ko baka ko fara ko ya zo masa da kwai kaza ko sai an ba shi madara ya sha ko sai an masa minene abubuwa na da dama zai gitta ma mai yi in ma kana ganin kai musulmi ne sai ya gitta maka wani sharadi sharadin da in ka bi ka kafirta ko ya hana ka wata ibada daga cikin ibadu ibada da in mutun ya barta ya kafirta domin ka ma shaytani da yanzu shaytani yace misali a cikin salloli biyar kada ka ringa yin sallah ta lokaci kaza kaga wannan sallah abu ce wanda Allah ya umarce ka shaytani ya ce karkai ya hana ka kine ya haramta maka yi ta in kai yarda kai masa da'a ka kafirta ko yace abu kaza na ibada karka yi shi da yawa yana daga cikin sharadin da shaytanu suke ma mutane kuma musamman sun bi rinjaya akan yi musu yanka domin yanka ibada ne duk wanda ya ma wani Allah yanka ya kafirta duk wanda ya ma wani Allah yanka to wannan ya kafirta kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هكذا كرنغا غنين أبو هو ديوان اندبو مسمى أزامني ديوتي إنكا وتشكين داجي ذاك غني كو جدن تلولو أنكاو فلا رنغورا أنزبا قوس سكري كو كغا أنكاو مدرا أتكين قريا أن أجي لسورنس واندا غاني بيشي دانون سكر سنية متاني أكي رمضان آيوكا to shine anan malam yace kai hukunci wato game da kafirci ga dandamu to mun ji ya kafirta shin in ya tuba za a karbi tubansa ko ba za a karbi tubansa ba al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Ahmad a magana mafi shahara daga gunsa shi al-Imam Ahmad dandamu ko da ya tuba ba a karbi tubansa iya abinda za a yi kawai sai a sare masa kai tare da cewa al-Imam Shafi'i shi yana ganin cewa in ya tuba sai a karbi tubansa amma su waɗannan malamai guda uku suka ce ko ya tuba ba za a karbi tubansa dole a sare masa kai ya zama guba ya zama datti a bangasa in tuban shi na gaskiya ne ya amfane shi a can gobe kiyama to shi ne anan malam sai ya fara zano mana dalilan da suke tabbatar mana da haddin da ake ma dan dabo shine yace wa haddul qatl yace haddin dandabo ma'ana hukubar da za a yi ma dandabo in aka ce alhaddi shine ma'ana al-hukuba wa haddu ma'ana hukubar da ya cancanta amma dandabo al-qatl wato shine kisa a sare masa kai da takobi bila da kire malam yace ba tare da wani musu ba kai tsaye kawai iya abinda za a yi in dai an tabbata dandabo ne to a sare masa kai yace kama a tafi sunnatul musarraha kamar yanda yazo a cikin sunna al-musarraha wanda take abar bayyanawa ma'ana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma rawahu Tirmidhi wa sahaha malan yace daga cikin abinda al-Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin littafin sa as-sunan wa sahaha kuma ya ingantar da hadisi an jundube wato daga Jundub ibn Abdullah al-Bajali malan yace wa hakaza an gane ko daga Jundub ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yadda wato hadisi ne wanda yana cikin sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi wato ya inganta wannan hadisi tare da cewa shi hadisin da bai inganta ba riwayar ta Jundub na faɗa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa haddu sahiri darbuhu bisai ko kuma darbatun bisai ma'ana hukumar dandabo wato shine a sare masa kai wato da takobi a sanya takobi a sare ka manzo Allah ya ce shine iya hukumar sa to wannan hadisi bai inganta ba domin a cikin sanadin sa akwai wani marwayi shine Isma'il ibn Muslim al-Makki al-Imam Ahmad da wasu daga cikin malaman hadisi suka ce masa munkarul hadis an gane ko ma'ana sun rauna nashi hadisin sa hadisi ne wanda yake daifi tare da cewa ya inganta ta wata hanya amma a matsayin hadisi mauquf ma'ana fada ce ta Jundub ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun inganta shi ina a matsayin hadisi ne mauquf amma a matsayin hadisi marfu cewa fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai inganta ba na cewa haddus sahiri darbatun bisai amma in ya inganta kenan a matsayin hadisi mauku to hukuncin sa zai zama to hukunci ne na hadisi marfu domin abu ne wanda da ra'ayi ba za a fada ba a ce dan dabo haddin shi a sare masa kai to dan haka kenan a takeice shine malam yace wato daga Jundub ibn Abdullah al-Bajali wato hadisi ya zo wanda kuma Imam Tirmidhi ya inganta hadisi sai yace wa haka zafi asari haka a cikin wani hadisi amrun bi katlihim wato umarni game da kashe ɗan dabo ruwi an umari an rawaito daga Umar Allah ya kara masa yadda na cewa ɗan dabo wato asari muskai kamar yanda Umar Allah ya kara masa yadda ya rubuta takarda ya aika kamar yanda Bajala ibn Abda ke faɗa cewa Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda ya rubuta takarda ya aika ma gwantawansa ko mu ce daga cinsa kenan in aka ce amil wato shine daga ci kenan ko ka ce gwantu ma'ana shine kamar matsayin gwamna a wancan lokaci ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoninsa a niktulu kulla sahirin wa sahira ya ce duk wani dan dabo namiji da yar dabo mace ya ce ku kashe su ma'ana ku sare musu kai Bajala ibn Abda yake cewa faqatanna thalatha sawahira muka ringa nema ku sai da muka sami ɗan dabo uku gaba ɗayan su muka sare musu kai shi wannan hadisi ya inganta daga Umar Allah ya kara masa yadda haka ne Umar ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoninsa duk wani ɗan dabo namiji da ɗan dabo da ƴar dabo mace wato a sare musu kai shine yace wa haka za yace haka amrun bi fi asari a cikin hadisi amrun bi katlihim umarni game da kashe ɗan dabo yace ruwi an umari an rawaito daga Umar Allah ya kara masa yadda sai yace wa sahha an hafsata ya inganta kashe ɗan dabo kenan ya inganta an hafsata daga hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda maliki wato a wurin al-imam malik ma'ana ya fitar da hadisi a cikin littafinsa al-muwatta riwaya daga Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Hafsa ta sa an kashe wata jariya ma'ana wata baiwarta wadda ta yi mata dabo Hafsa ta sanya aka sare mata kai shine yace wasaha ya inganta kenan kashe ɗan dabo wasaha ya inganta an Hafsa ta daga Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda maliki wurin al-imam malik ma fihi aqwa murshidin lisaliki abinda ke cikin hadisin wato shine mafi karfin dalili da saliki game bin wannan hanya ya tantance wannan matsala game da hukubar dan dabo cewa hukubar sa shine a sare masa kai tare da cewa shi ma wannan hadisi na wato al-imam Hamsa shi ma ne bai inganta ba gani ko hadisi ne wanda yake munqati domin a cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Abdurrahman wanda ya rawaito daga Hafsa shi kuma bai hadu da Hafsa ba dan haka hadisi ne munqati akwai dadewar sanadi a cikin sa tare da cewa akwai dalilai da dama waɗanda suke tabbatar da cewa magabata sun gama da ɗan dabo sun sare musu kai kamar yanda an rawaito wato Ibn Kathir Allah ya ji kansa a cikin littafin sa ke faɗa cewa an rawaito ta hanyoyi daban-daban masu yawa Walid ibn Uquba a wajen sa akwai wani ɗan dabo ya zo yana wasa gaban jama'a sai ya kama mutum sai ya sare masa kai sannan kuma take yake sai ya maida mishi kan sai ya sare ma mutum kai kuma sai kuga ya maida masa kan mutane sai suka ringa cewa subhanallah yuhyil mauta yau ga wani mutum yana rayar da matacci ya kashe mutum ya rayar da shi mamaki a lokacin nan wani daga cikin al-muhajirun wani sahabi da ya ganshi yana wasan sai ya kyale shi washe gari sai ya sanyo takobinsa a cikin rigarsa ma'ana ya rike takobi ya zo da ita an zo an fara wasa wannan sahabi sai ya zaro takobinsa sai ya sare masa kai ya sare kan dan dabo sai ya ce in kana sadikan falihi nafsahu in har da gaske yake yana rayar da mutunci to yanzu ya rayar da kanshi mu gani watala qaulahu ta'ala sai ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala afata atuna sira wa antum tubsiru yanzu kwa ji madabu kuna kallon dabu kuna gasgata shi wa antum tubsiru alhali kuna gani kuna lura kun san da cewa dabu ne a lokacin ne shi wannan shugaba Walidi ibn Uqba sai yayi fushi me yasa bai nemi izinin sa ba da zai kashe wannan dabu sai ya sanya shi kaso bayan ya sanya shi kaso yayi wasu kwanuka kuma sannan sai ya sake shi to wannan hadisi kaga me yake nunawa daga cikin magabata sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suka sare ma dan dabu kai domin sun tabbatar da cewa haddin dan dabu shine a sare masa kai to kaga wannan wani irin dabu ne yake shine asirul taqiyini ya nuna ya sare ma mutum kai kuma ya maida mishi kanshi kuma alhadi ba haka ba ruhaida ne to su ma irin waɗannan masu ruhaido su ma kauda su ake daga ban ƙasa domin sun zama datti tunda ya rudi jama'a ca suke ga wani mutum yana rayar da mutunci wato shine sai malam ya ce haza wa min anwa'ihi wa shu'abi malam ya ce haza wa min anwa'ihi ya ce wannan yana daga cikin nau'ikan dabu wa shu'abi wato da hanyoyinsa ya ce ilmin nujumi ilimi na taurari malam ya ce fadiri haza ka sanu wannan wanta bihi malam ya ce ka farka ka je ilimin taurari shi ma nau'i ne daga cikin nau'ikan dabu ilimin taurari kamar yanda muka yi bayani a baya ba ilimin taurari na sanin lokarta ilimin taurari na sanin lokarta wannan matsayin shi halaka ne na ka gane alƙibla an gane ko ka gane nan gabas ce nan yamma ce nan kudu ce nan arewa ko kuma ka gane cewa yanzu daidai karfe kaza ne kamar misali a lokaci cikin dare akwai waɗanda suke da ilimin cewa idan kaga tauraro kaza ya zo daidai wuri kaza to karfe kaza ne domin taurari akwai waɗanda suke masu tafiya to akwai waɗanda suke da wannan ilimi shi wannan ilimi halaka ne na sanin lokacin game da taurari da kuma da sanin hanyoyi kamar yadda yana daga cikin ni'imar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada mana shine kamar yadda yake cewa wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun kamar yadda kuma a cikin suratul an'am yana faɗa wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr ubangiji ta'ala shine ya halicci taurari dan ku gane inda aka sa gaba a cikin dokar daji ko a cikin teku masu tafiya a cikin sahara ba sa gane kudu ko arewa ko gabas ko yamma sai ta hanyar taurari idan mutum yana tafiya a cikin dare a cikin sahara ta hanyar taurari sukan gane cewa gabas ake yi ko kuma yamma ake yi haka wanda ke tafiya a cikin teku a cikin duhun dare baya gane gabas yake ko yamma yake sai ta hanyar taurari dan haka wannan suna cikin al'alamatul wato al'alamatus sama wannan al'alamatus samawiyya alamomi waɗanda suke na sama wanda ta hanyar suke nan matafiya a cikin duhun dare masu tafiya a cikin sahara da masu tafiya a cikin teku sukan gane inda suka dosa to dan haka ta hanyar kenan gane inda aka dosa ko ta hanyar sanin lokacin wannan ilimi ne wanda yake ya halatta to amma ilimin taurari ta hanyar ta neman gane me ke faru menene zai faru a ban kasa na alkhairi ko sharri to wannan haramun ne dabo ne shine malam yake nihi anan cewa haza wa min anwa'ihi yana daga cikin nau'ikan dabu wa shu'abi wato da hanyoyinsa ilmun nujumi yace ilimin taurari fadri haza malam yace ka sani wannan wanta bihi malam yace ka farka kai domin daga ciki za ka samu waɗanda za su rubuta wasu haruffa waɗanda ake kiransu wato abajad shi ne abajada idan kowane harafi sun sanya masa gwalgwalo wanda yake sananne cewa harafi kaza a zaman kaza yake a zaman ɗaya yake harafi kaza shi wannan a zaman biyu yake wannan a zaman uku yake wannan a zaman biyar yake wannan a zaman shida yake wannan a zaman bakwai yake waɗannan harufa na babba ko a wajada, sannan sai su haɗa da sunan mutum da sunan zamanin da ake ciki da wurin, sai a haɗa da waɗannan harufa a ɗanyi wani surkulle, a haɗa da sunayen taurarin, a buga a hudda wani lissafi. Ta hanyar wannan lissafi za a yi hukuncin cewa akwai sa'a ko akwai rashin sa'a. An gane ku? Ta hanyar nan, ta hanyar a wannan lissafi da suka yi, sai ka ji an ce abin nan ya yi ko kuma abin nan ba zai yi ba. To wannan shiga ne cikin ilimin da ba namu ba, domin ilimi ne na gaibu. Sanin cewa abu kaza zai yi ko ba zai yi ba, abu kaza akwai alkhairi ko babu alkhairi, wannan ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To wannan wani nau'i ne na ilimin taurari. Kenan za a haɗa waɗannan harufa, harufan suna da wani adadi sananne, a haɗa da sunan mutum, a haɗa da lokacin da ake ciki, a haɗa da wurin, a haɗa da taurarin gaba ɗaya, sai a ji mu ce ai wani lissafi, sai a fitar da wata ƙa'ida a ce abin nan ya yi ko ba zai yi ba. Wannan nau'i ne wanda yake na dabu. Sannan daga cikin wato ilimin na dabu na taurari, akwai waɗanda sukan tafi akan cewa tauraro kaza in ya haɗe da kaza da tauraro kaza, to a ban ƙasa wata musiba za ta faru, ko kuma kaza zai faru, ko kuma tauraro kaza in ya koma wuri kaza to kaya za su yi tsada, in ya koma wuri kaza kaya za su yi arha, in ya yi kaza kaza zai faru, ko iska za ta motsa, ko iska za ta kwanta, ko za a yi kaza za a yi kaza. Wannan shi ma nau'i ne wanda yake da mu. Shi ne a nan malam ya mana bayani game da nau'ikansa, kuma sannan yana daga cikin nau'ika wanda yake na dabo, wato shi ne tsawatar da tsuntsaye, wanda shi ma wani nau'i ne na diba wanda tun a jahiliya suke yi. Sai mutum ya zo gindin bishiya, itaciya, wanda ke akwai tsuntsaye, sai ya watsa su. In suka yi wajen dama sai ya ce akwai sa'a, in suka yi wajen hagu sai ya ce babu sa'a. Shi ma wannan nau'i ne wanda yake na dabo. Haka zane a kan ƙasa, da za a yi wani zane sai a ba da labari abin nan ya yi ko ba zai yi ba, to shi ma wannan nau'i ne wanda yake na dabo. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa, al-iyafatu wad-diyara wad-dark min al-jibt. Lafazin ad-dark wato shi ne kenan zane a kan ƙasa da ɗiyan wuri da sauransu. Kuma haka hadisi ne ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, man iktabasa shu'batan min an-nujumi faqad iktabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada. Manzo Allah yace duk wanda ya dosani wani yanki na ilimin taurari, manzo Allah yace tabbas ya dosani wani yanki na dabu, ya dada iya abin da ya dada tashi ta rage, ma'ana ya tabbata cewa ya kutsa cikin wani nau'i daga cikin nau'ikan dabu. To shi ne a nan malam kenan yake tabbatar mana cewa yana daga cikin nau'ikan dabo da hanyoyinsa ilimi na taurari. Ya ce fadiri haza wan tabi, malam ya ce ka sani wannan, ya ce kuma ka farka kai. Sai malam ya ce wa halluhu bil wahayi nassan yushrahu, warware dabo da wahayi na Ubangiji Alkur'ani da Sunna, nassan yushrahu, wannan an shar'anta shi ga nassi, ma'ana duk wanda aka masa dabo ta hanyar karanta Al-Qur'ani da addu'o'in da suka zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake warware dabo, wannan nassi ne wanda aka shar'anta mana, da abinda Allah ya abinda wato daban da aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware ta hanyar karanta falaki da nasu, su ne abinda aka yi masa wahayi, yana karanta su tamkar an kunce raƙumi daga cikin akala, ma'ana an kunce masa da baibai. To shi ne ya ce wa halluhu, warware dabo bil wahayi da wahayin Ubangiji shi ne Al-Qur'ani da Sunna, nassan yushrahu, malam ya ce an shar'anta shi ga nas, kamar yadda Jibrilu alaihi salam ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruqya bil mu'awizatain, wato da falaki da nasi ya karanta masa. Don haka mafi girman wato ayoyin Al-Qur'ani wanda ake warware dabo da su, wato su ne suratul fatiha. Suratul fatiha ita ce ja gaba, manzo Allah ya tabbatar da cewa ruqya ce, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wa ma adraka annaha ruqya, sannan akwai ayatul kursi, sannan akwai al-mu'awwidhatan falaqi da nas, akwai suratul ikhlas kul huwallahu, sannan akwai karshen suratul baqara amanar rasul, akwai kuma karshen suratul hashr law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ra'aita, har zuwa karshen sura. Waɗannan su ne mafi girman ayoyin da ake warware sihiri da su daga cikin ayoyin alqur'ani. To dan haka kuma in aka hada da duk ayoyi waɗanda suke bayani game da neman tsari da shaytanu ba laifi, irin su qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduru, da sauransu, da irin kuma ayoyin da suka kunshi lafazi wanda yake na ruguza dabo, kamar yadda a cikin suratu Yunus da cikin suratu Baha da sauransu, da cikin suratu Shu'ara da can cikin suratu Al-A'raf, wanda Ubangiji Ta'ala yake mana bayanin game da abubuwan da ya gudana tsakanin Annabi Musa alaihi salam da ƴan dabbar Fir'auna. To waɗannan ayoyi akan karanto su domin warware dabo da ga wanda aka masa dabo. Sannan kuma addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa, na daga cikin su irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, duk mutumin da yaji jikinsa yana masa radadi, me zai sai ya dora hannunsa a gun, an gane ku, sai ya fada su bakwai, bismillah a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir, a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir, kamar yadda Usman ibn Abi al-As yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo jina, yace a lokacin nan ina cikin rashin lafiya, ina jin wani ciwo, yace ciwon da ya kusa ya halakar da ni, manzon Allah sai yace masa, shafa da hannunka na dama, ma'ana ka dura abun da kake jin ciwo. Manzon Allah yace masa, ka karanta wannan addu'a su baka, a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir, sai kace bismillah a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir, yace sai na aikata, yace take yanke Allah ya tafiyar mun da ciwon da nake ci, an gane ko, yace dan haka yace ban kushe ba, kullun ina umarni iyali na ina karantar da su wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da ni, hadisin yana cikin sahihu Muslim, hadisi ne tabbatacce. To haka akwai addu'o'i da dama wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su azhi bil ba'sa rabban nasi washfi anta shafi la shifa illa shifau shifa la yugadiru saqama, irin su a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, irin su bismillahi allazi la yaduru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. To waɗannan addu'o'i da su da ayoyin alqur'ani akan bi a karanta su domin warware su, in ma a ringa tofa ma shi marar lafiya, ko kuma a tofa masa a cikin ruwa ya sha da sauransu, duka wannan hanyoyi ne wanda shari'a ta yarda da su. To musamman a karanta masa shi ne, ana tofa masa, ana karanta masa ayoyin alqur'ani, shi ne yace wahalluhu bil wahyi nassan yushrabu, sai yace amma bi sirri mislihi fa yunahu, yace sane dai warware sihiri da sihiri kwatancinsa, fa yunahu, wannan abu ne wanda kwata-kwata an hana, an gane ko, kamar yadda wasu saboda raunin imani idan mutum ba shi da lafiya ana ganin cewa ko dabo ne aka masa ko menene, sai a ringa neman bokaye wajen su, za a je wasu za su kori aljanna. Warware dabo da wani dabo kwatancinsa, wannan haramu ne, haramu ne, domin zuwa wajen boka kafirci shi ne. Yace fayumna, yace wannan an yi hani kwata-kwata, baya halatta. Kenan wannan ta hanyar na ake warware sihiri, kamar yadda muka yi bayani hanyar karanta ayoyi na alqur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da akwai sauran hanyoyi irin su bata shi daban, in an san ga abinda aka yi daban to ana iya zuwa a ruguza shi, to wani aka ruguza shi da izinin Allah za a samu lafiya. Sannan kuma akwai hanyoyi waɗanda suke na neman tsari da kariya game da daban kafin faruwarsa, da hanyoyin da ake bi kuma bayan daban ya tabbata, irin su misali na wannan ganyen magariya da ake samu guda bakwai, a daddaka su tsakanin duwatsu guda biyu, sai a zuba a cikin ruwa mai yawa, sannan sai a karanta suratul fatiha da ayatul kursi da kul huwallahu da falaqi da nasi da karshen suratul baqara amanar rasul, da sauransu irin su kul ya ayyuhal kafirun da sauransu akan karanta su uku uku ko bakwai bakwai a cikin wannan ruwa a tofa. Idan aka tofa shi marar lafiyar kenan zai kurba su uku, idan ya kurba su uku sauran ruwan kuma sai ya yi wanka. To da izinin Allah shi ma wannan hanya ce wanda ake samun lafiya a samu waraka ga marar lafiya. Shi ne sai malam ya ce wa man yusaddiq kahina, ya ce duk wanda ya gaskata dan dabo fa kad kafara, malam ya ce tabbas ya kafirta. Bima ata bihi rasulul mu'tabar, ya kafirce ma abinda manzo wanda yake abun lura wato ya zo da shi. Duk wanda ya je ma kahinan wato shi ne dan diba, in aka ce kahin wanda ke ba da labarin abinda zai wakana, ya ce kazan nan ya yi ko ba zai yi ba. An gane ko? Shi ne ake nihi da kahin. In aka ce kahana bokanci kenan, mene ne bokanci? Shi ne diba. Ya ce wa man yusaddiq kahinan, duk wanda ya gaskata dan diba faqad kafara, ya ce tabbas ya kafirce ma bima ata bihi rasulul mu'tabar, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Hadisi ne ingantacce cewa man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya je ma wato dan dabo nan dan dabo ko wannan dan diba, dan diba ko boka, ya gaskata shi game da abin da ya faɗa masa, to ya kafirce ma abin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne ingantacce kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana cikin as-sunanul arba. In kuwa kasancewar haka kawai a sababin zuwa wajen dandiba sallah ta kwana 40 ba a amsa, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, riwaya daga wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce man ata arrafan, duk wanda ya je ma dandiba fa sa'alahu an shay'in, ya tambaye shi game da wani abu, lam tuqbal lahu salatu 40 layla, ba a karba masa sallah ta kwana 40. In kuwa ya gaskata shi game da abin da ya faɗa masa, to ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dalilin kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.